معنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله ورحمة الله وبركاته.
Muna mika cikakkiyar godiyar mu ga Allah mai kowa mai komai da ya ba mu ikon sake halarta wannan masallaci domin gabatar da muhadara na jerin muhadarorin da muke duk ƙarshen wata wanda an taba gabatarwa a nan alhamdulillah wannan watan kuma mun sake dawowa wanda zai gabatar da wannan muhadara a yau shine Malam Umar Harun As-Salafi mataimakin shugaban majalisar malamai ta Izala na wannan reshe namu na tun jukun da kewaye ina mala yake bismillah zo kan tebur sai kuma shugaban zama na wannan muhadara da za a gabatar shine Sheikh Abdullahi ko Sheikh Aliyu Abdullahi Imam Talex shugaban majalisar malamai ta jiha na kungiyar Zatul Bidaya wa Iqamatu Sunna jihar Kaduna malam bismillah ba kwa kabbara bayan nan zamu gayyaci wasu su zo su taya malamai zama a wannan wuri maudu'i din farko kai shine akan tauhidi abu ne wanda ya tattara akan aqida kuma in Allah ya so na san malam zai yi bayani game da shi wanda zai gabatar din muna bukatar malam Bashir Lawal ɗaya daga cikin manyan malaman mu dake wannan area kuma director na ma'had ya zo ya zauna akan mazaunin sa sai kuma malam Nura Zubairu Dambo idan yana kusa shi ma ya halarto ya gabato ya hawo shi kuma shine shugaban majalisar malamai ta Zaria local government shi ma kamata ya gabato ya zauna a adinan nasa sai shugaban Izalat Bidaya wa Iqamatu Sunna na wannan reshe na munsulin jukun da kewaye malam Usman Bala shi ma ya taso ya dauki wurin sa bayan nan kuma sai malam awwal mai shago magume shi ma muna bukatar sa wannan wuri na hango shi saboda kai taso ya dauki wurin zaman sa bayan nan akwai malam Bello magume ban sani ba ko ya iso amma na san abin nan idan yana nan shi ma ya taso ya hawo wurin zaman sa daga nan kuma sai Malam Yunus Baitahir mataimakin shugaba na Izala na jiha local government afwan da Allah na jiha kada a kai karata bayan nan sai Malam Sirajo limamin masallacin Tarasu shi ma yazo ya dauki mazaunin sa sai Malam Iliya limamin masallacin gaskiya amma ba masallacin ƙarya bayan nan sai na
ai alƙali ya wajibi ne
sai kuma malam Al-Qasim alƙali wanda ake cewa alƙali ya taso ya kama wurin zaman sa da kuma malam Yahuza Daud shi ma ya hau na
karta likita ni mana kuma na rubuta abubuwa kana kawo mana abin
daga nan sai malam Ibrahim shi ma yazo ya dauki wurin sa sai masu angwannin mu okay sai ba mu hango shi ba ina malam Kabir limamin masallacin mu na Marmara shi ma ya taso ya dauki wurin shi ina muna da iyayen mu anan waɗanda yake su ne mazauna masu sauƙin baki na nan akwai wurin su wancan sashin akwai ina akwai Malam Usman Galibi sannan bayan akwai Alhaji Sani Abdullahi akwai Malam Lawal ina Malam Lawal yake to okay guys Malam Usman Galibi na yi ban gan shi ba to to alhamdulillah sai Malam Abdullahi na ce masu angonni bismillah Malam Abdullahi ina masu angonnin mu Malam Bashar Gamawa bismillah ina Alhaji Alhaji Mansur akwai zan mu fitar da wasu Alhaji Mansur to za mu ci gaba da na'am ai ka sa akwai akwai wanda suke a boye akwai ya salam ya zo a boye to an ganka kai ma ka fito malam ya salam an ganga ka shigo a boye ka fito zamu ci gaba da program kamar yadda ake tsare alhamdulillah kamar yadda gabatar da ce yawa to malam fa yazo dole a bashi na kujerar su fito da ita da minti 45 sannan tambayoyi idan akwai minti 10 sanya albarka daga malum mamu da kuma waɗanda suke a nan minti 5 sannan jawabin bayan zama da kuma sanya albarka shi ma minti 5 sannan akwai jawabin wakilin masallaci shi ma minti 5 wanda insha Allah ta'ala za a binne nasu daga nan sai rufewa da kuma sanar da wa'azi na gaba saboda zan miƙa abin magana ga shugaban majalisar malamai ta jihar Kaduna assalamu alaikum wa
rahmatullahi wa rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu waliyyus salihin وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد يوم ما سوء البركة إن قال جددا وديتا الله سبحانه وتعالى ما يقوى ما يقوم يبسو أن داما ديبامو مكسا مدامر زاقي نبيو a cikin jerin karatutukan da majalisar malamai ta wannan anguwa karkashin jagorancin babban masallacin mu na Juma'a Jami'u Sheikh Al-Hassan Salafi take gudanarwa a wannan anguwa duk ƙarshen wata muna fatan Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi kuma ya sa da mu da su duka wannan aiki ya zama cikin hasanat namu da za su kai mu gaci ranar tashin alkiyama bayan ribar da muke fata mu ci tun a nan duniya karkashin wannan gwagwarmaya Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yana cewa kyakkyawan aiki yana gadar da abubuwa kamar haka yace yana sa haske a huska kuma yana sa haske a cikin zuciya yana yalwata arziki sannan yana sa karbuwa a cikin zukatan bayin Allah sa'annan kuma yana wato amintar da mutum a cikin al'amuran sa na yau da kullun Allah ta'ala ya samu dace tabbas ni ina iya cewa na fi kowa farin ciki duk da cewa lokacin da aka fara wannan wa'azi ko yunkuri na hadin kan du'atu da almajiransu a wannan anguwa da wannan masallacin na Talas aka fara amma Allah bai kaddara lokacin an fara da ni ba amma dai daga nan kuma dun da aka zagaya gurgurdan hali mafi yawa dai Allah ya kaddara na halatta kuma wannan ma an sa roko na da na gabatar ma kwamitin da ke wannan shirye-shirye ne tun kamar kila wajejan wata biyu da suka wuce nace to naga an fara maimai kuma banga an tuna da masallacin talasfa kuma alhali da shi aka fara dan haka ina gabatar da kokon baran mu in an samu dama a kawo mana wannan wato wazi bayan wannan bukata da na gabatar na jin kila an yi a wurare daban-daban tamkar hudu ina cewa sun mance sai da aka je masallacin matashin malami Haziki Sheikh Awwal mai shago magume da aka tsaya sanar da wa'azin gaba sai na ji an ce masallacin talak nace to Allah ya sanya albarka abu na biyu da yasa ni farin ciki maudu'in da aka fadi yanzu cewa shi za a karantar a wannan wuri cewa magana akan tauhidi wannan ma ina tsammanin akwai wani kwadayi da na taba nunawa bisa wata lacca da shi malam Umar Harun as-Salafi ya gabatar a masallacin hayin dogo da wannan maudu'in irin yadda na ji wa'azin nasa da karatun nasa da laccar tasa ta kama zuciyata sosai kira akan tauhidi yadda ya ba takaddar haƙƙin ta gurgurdan hali nace irin wannan wa'azin ya kamata a riga maimaita shi ashe shi ma suna nan sun yi kwanto sun yi lamo sai kawai faduwa haita dace ta zo daidai da zama kamar da masu yi magana suke cewa da suka ji sun sa wa'azi a telex irin wannan sai suka ce to malam Umar Harun ya daure ya sake maimaita ko ya dauko wannan maudu'in nasa ya zo ya sake kaddamarwa a masallacin telex kai wannan alhamdulillah abin farin ciki ne muna fata Allah ta'ala ya ma malam Umar Harun jagora malam Umar Harun bai bukatar sai an gabatar da shi ma'ruf ne da daina alhamdulillah dan mu ne makocin mu ne aminin mu ne kuma abokin da'awa ne gurgurdan hali kuma yaro ne wanda in na kalli shekaru haka ya kamata in kira shi in ce yaro yaro ne a wajen shekaru amma kuma ranka ya dade ne a wajen ilimi yana da hazaka yana da kuma jajircewa kuma tsaye yake kyam da digadigansa akan kira a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala Umar ina ga wannan ya isa mika maka abin magana da fatan alheri Allah ta'ala ya maka jagora ya shige maka gaba mu kuma mu bude kunnuwan mu ba kunnuwan kawai ba da idanuwan mu ba idanuwan kunmu kurin har wayo kadai ba da kokwalan mu domin mu kalle shi lokacin da yake gabatar da wa'azin kunnuwan mu kuma su saurare shi hankalin mu da kokwalon mu da zuciyar mu kuma kada nade abubuwan da yake karanta mana wannan ne zai bamu wato natija kyakkyawa na wannan haduwar tamu Allah ta'ala ya mana jagora Allah ya mana muwafaka Allah ya shige maka gaba tafaddal mashkuran muhtaraman mu'azzaba muwaffaqan
insha'allahu rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nahillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon zama a wannan guri saboda ainihin karawa juna fahimta akan bangare mafi girma na cikin addinin musulunci wanda shine bangaren tauhidi to na dai so a ce kawai Umar shi kenan ya isa inda ai kowa ya san nan na san kowa gurgurdan hali ba sai an yi wani bayani ba nan na taso to ba sai an yi wani bayani ni ne wanda ba Allah ya taimake mu to wannan lacca akan tauhidi ta dan shaban banda waccan da aka yi domin wasan kusan an rubuta ta ne da sunan al-aqida dare sunaye ne guda biyu da suke iya daukan abu daya kuma wani lokaci sukan dan sassafa to a dunkule ita lashar za ta kunshi abubuwa kamar haka ma'anar tauhidi insha Allah da kuma kashe-kashen tauhidi rarrabuwarsa kenan da kuma abinda ake nufi da cewa tabbatar da tauhidi da kuma matsayinsa a cikin musulunci yana matsayi na nawa ne sannan kuma sai tauhidi da muhimmancinsa ma'ana dar amfaninsa a cikin al'ummar musulmai idan Allah ya sa da dan sauran lokaci za mu yi bayani akan shirka da kuma tarihin lokacin da aka fara shirka a duniya sannan kuma insha Allah za mu rufe bayanin da addu'a game da ainihin neman kariya daga shirka insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka taimake mu
amin
to ita wannan kalma ta tauhidi tunda kalma ce ta larabci wato kalma ce wacce take nufin ɗayautawa kawai kadaitawa yin abu wato mai da abu ya zama kwaya daya masdari ne na ainihin wahada yuwahidu tauhida kuma a ainihin fi'ilinta ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa faɗinta a cikin hadisin da ibn mundah ya rawaito daga abdullahi ibn abbas ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aiki mu'adh ibn jabal ya je kasar yaman sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka je wurin wasu jama'a ne ma'abota littafi don haka nan falekun awwala ma tad'uhum ilai an yuwahhidullah wato za ka je wurin wasu jama'a ne da sun san suna da littafin da suke bi don haka nan ya zama farkon abin da za ka fara musu da'awa da shi abin da za ka fara gayyata su zuwa gare shi shine ila an yuwahhidullah saboda shi wannan lafazin na wahada yuwahhidu kenan tauhidan masdaransa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi shi don haka ma'anarsa ta luga kawai ita ce mai da abu daya idan da akwai abubuwa da suke da yawa da suke kila da kama ko da ba su da kama to yanzu in ka dunkule su ka kora komai zama saura daya to wahadahu kenan ma'anarsa kuma ta ainihin shari'a a gurin malamai na musulunci idan aka ce tauhidi kai tsaye abin da ake nufi shine kadaita Allah da dukkan abubuwan da suke nasa ne kuma kadaita Allah da abubuwan da suke hakkinsa ne akan mu abubuwan da suke nasa su ne kamar wato sunayensa da siffofinsa da kuma ayyukansa gaba daya ma'ana ka kadaita shi da dukkan abin da yake shi yayi shi ma'ana kar a ce yana da wani abokin tarayya wajen samar da wani abu ko kuma wajen kula da wani abu ko gudanar da wani abu ba shi da abokin tarayya a wajen nan sannan ka kadaita shi akan abin da ya shafi sunayensa da siffofinsa sannan kuma uwa uba ka kadaita shi da abin da yake aikin bayi wannan shi ne fi girma wato kadaita Allah da abin da yake aikin bayi ne su bayi in za su yi aiki su yi dan shi kawai kar su hada shi da kowa a fili ko kuma a boye wannan shi ne ma'anar tauhidi a shari'a ma'ana kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da haƙoƙinsa akan bayi da kuma ayyukansa da siffofinsa da sunayensa ba a hada Allah da kowa cikin aikinsa ma'ana ba a cewa wani mutum ya taya Allah wajen samar da duniya ko wani abu ko wani halitta yana taya Allah wajen kula da wani abu don haka nan babu wasu kudubobi ba wasu gausosi guda 70 ko guda uku ma ko kwaya ɗaya ma babu waɗanda suke da hannu wajen kula da wannan duniyar ko kula da lahira ko kula da wani abu a tare da Allah Allah shi kadai yake aikinsa wannan a dunkule kin shi kuma wannan tauhidi abu ne wanda in ka kula da ta'arifin da aka yi a iya cewa kenan tauhidi ya kasu abu uku zuwa gida uku kenan gida na ɗaya shine kadaita Allah tabaraka wa ta'ala da ayyukansa halitta azurtawa rayarwa kashewa saukar da ruwan sama azurtawa talautawa ba da lafiya da sauran waɗannan ayyuka ne wannan a zamanin da can kafirai baƙaƙe irin na da ba su da ja akan wannan ba su da tantama akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne wanda yake yin irin waɗannan ayyuka saboda haka ba a sha wahala da su ba wajen tabbatar da cewa Allah shi ya halice su kuma ya halice abubuwan da suke ya halice kuma duniyar da suke rayuwa a cikin ta. Sannan wannan tauhidi na kadaita Allah da ayyukansa shine aka fi sanin shi da suna tauhidin rububiyya. Ma'ana kadaita Allah da aikinsa na halittarwa da samarwa da abin da ya shafe shi da makamantansu. A cikin Al-Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine makirkirin sama da ƙasa, shi ne ya sanya mala'iku ya halicce su a matsayin su na ma'abota fukafukai guda biyu ko uku, wasu kuma suna da hurhudu. Yazidu fil khalqi ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir. Shi yake ƙara abin da ya ga dama cikin halittarsa. Ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Duk abin da Allah ta'ala ya bude wa mutane shi na rahama da jin kai a wannan duniya, to babu wanda ya sai rike shi. Kaga duk wannan tauhidin rububiyya ne. Idan Allah ya ba wani arziki ba mai rike wa, ba wanda ya sai hana. Idan Allah ya ba wani lafiya ba wanda ya sai hana. Idan Allah ya kawo wani zaman lafiya da jin daɗi da walwala da annashuwa ba wanda ya sai hana. Kaga idan da mutum wato ya samu tabbata ya samu yaqini akan haka, ya imanin shi gina akan wannan iya wannan tauhidin wanda shi kadai bai sai saka sa a cikin wato a ce ka zama musulmi ba, iya nan ma in ka tabbatar da shi to kaga zai maka maganin mahasada. Saboda in Allah ya bude wa mutane rahamarsa ba mai iya kulle, ba mai iya rufe ta. Duk abin da kaga ya samu mutane rahama da jin daɗi to Allah ne ya bude. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Abinda kuma Allah ya rike ya hana shi saukowa, babu wanda ya isa ya sauko da shi. Har ya ka kai ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya tunatar da mu wannan, sai ya kiraye mu gaba ɗaya da cewa ya ayyuhan nasu dhkuru ni'matallahi alaikum. Ya ku mutane ku tuna ni'imar Allah a kanku. Hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal ard. Akwai wani mahalicci ne ba Allah ba da yake halatta da yake azurta ko ta sama ko ta ƙasa? Babu wani kenan da yake azurta wasu da yake azurta mutane arzikin ya zo musu ta sama ko kuma ta ƙasa ko ma ta ina ne. A takaice dai wannan ayat da makamantanta suna nunar da cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya kadaitu da ayyukansa. To ka yarda da wannan, ka gina aqidarka akan haka. Idan ka gina aqidarka akan haka ba za ka taba jin cewa kana kokarin kutsawa ko turawa Allah tabaraka wa ta'ala wani abokin tarayya akan gudanar da ayyukansa ba. Yana da matukar mahimmanci wannan bangare na tauhidi. Duk da kaza an ce kafirin da sun yarda da shi, to ko yanzu in baka yarda da shi ba da kai da su ɗaya ne. Saboda su kafircin su bai kai munin su kore wannan ba. To yanzu in kai ta kore kaga kai kafircin da kana kafircin ne, kafircin ma ya ainihin tara nasu ke. A takaice kadaita Allah da ayyukansa wannan babban bangare ne daga cikin bangarorin tauhidi. Kuma wannan ayar ba ita kenan ba, suna nan a cikin Al-Qur'ani da yawa. Duk wata aya da kaga tana nuni zuwa ga ikon Allah wajen samarwa, ko tana nuni zuwa ga mulkin Allah tabaraka wa ta'ala, ko kuma tana nuni zuwa ga ainihin ƙarfi na Allah tabaraka wa ta'ala, to wannan ayar tana nuni ne zuwa ga ainihin tauhidin rububiyya. Akwai wasu ayoyin da zaka ga sun danfi tattaro bayanan tauhidin rububiyyan fiye da wasu. Na daga cikin ire-iren su akwai faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yake ta inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hatifa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakkaratin bi amri ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul 'alamin. Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗin cewa lallai Allahku shine wato rabbukum, wato ubangijin kuma da ake cewa shine Allah wanda shine ya halicci sammai da ƙasa a cikin wuni shida, sannan ya daidaita al'arshin sa yadda yake so. Yana sanya dare ya lullube wuni wani lokaci, kuma idan lokacin shi yayi ya wuce wuni sai ainihin lullube dare. Kowanne yana neman kowanne bisa gaggawa. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shine ya halicci rana da wata da taurari, ya maida su horarru game da al'amuransa, ba sa sabawa. sai ya ce a dunkule dai alalahul khalqu dukkan halitta ta shi wal amru to sannan kuma ba da umarni ai ko a bari shi ma nashi Allah ka shirye da mu wannan nau'i na tauhidi ba a taba samun jidali da jayayya a cikin sa ba a zamanin baya a tsakanin manzanni da mutanen su waɗanda aka aiko su cikin su sai dai ga wasu ƴan tsirarin mutane wanda wannan tsirarin su ma ba a dade ba a je ko ina ba ƙaryar sa ta bayyana kamar mutumin da ya ja da Annabi Ibrahim cewa shi ma yana iya rayuwa da fashewa Annabi Ibrahim sai ya ce da shi to Allah yana zuwa yana kawo rana ne daga gabas in kai ma kana ka isa kawo taka daga yamma nan take aka da aka gana shi makareci ne kamar mutumin da ya tara mutane ya ce shi ma ainihin wato shi ma rabbukum al'ala ne fa qala ana rabbukum al'ala Fir'auna ke ya ce shi ma ubangiji ne babba to nan da nan ba a je ko ina ba sai aka sa ruwa ya ce shi kaga shi ma ƙarin shi ta bayyana ke da waɗanda suka yarda da shi da waɗanda ba su yarda da shi ba ba a bari sun tafi ba ba a bari sun daɗe ba ballantana ya zama musu shubha sai aka halakar da shi saboda haka a takaice ka iya cewa wannan nau'i na tauhidi nau'i ne wanda ba a samun jayayya a kansa a ainihin cikin zamanin da can a cikin waɗancan manya-manyan gaggagaggan kafirai na zamanin da ba a samun jayayya wajen wannan tauhidin na cewa ba mahalicci sai Allah ba mai azurtawa sai Allah ba mai kashewa rayarwa sai Allah ba mai kaza sai Allah wannan wani abu ne wanda daman can babu jayayya kai shi yasa idan da wannan kawai za ka yi ta yi to ba za ku faɗa da kowa ba domin yanzu za ka iya samun magudan da in ya zauna yana wannan maganan ma to sai ka ce ya karanta addinin musulunci saboda yadda aqidarsa ta kahu akan cewa duk wani aiki na Allah to babu mai tsaya shi kuma yana za ka je yana faɗa maka a matsayin ya yarda da shi na daga cikin abin da zai nuna maka da haka idan ya rasa wani abu ko kuma ya samu wani abu na ƙaruwa za ka ji suna nuna cewa to ai Allah ya so a samu ni in ka zauna da su za ka ji irin wannan saboda haka idan ka zauna ko kuma mutum ya maida iya imaninsa iya kassa tabbatar da aikin Allah tabaraka wa ta'ala to ya tabbatar da abin da daman ba jayayya ne a kansa tsakanin annabawa da mutanensu abinda yake kwatantar maka da babu jayayya a kan wannan shi ne mu a yanzu muna ganin haka kafin hakan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da hakan a cikin alqur'ani inda yake cewa qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr fa sayaquluna Allah afala tattaqun Allah ta'ala yake cewa a tambaye su cewa wane ne ke azurta ko ta sama da ta ƙasa sannan wane ne yake mallakar ji da gani da kuke yi sannan wake fitar da rayayye daga cikin matacce da kuma fitar da matacce daga cikin rayayye wani lokaci sai ka ga mai imani ya haifi wanda sai dai a hankali ko kuma wanda ba shi da imani ya haifi mai imani ko a fitar da abin da yake mai rai ne misali kamar da akwai da aka mai da aka fi kwatantawa ko kuma mace ma ta yi bari mai rai ce ta haifi matacce misali ko ma dai wanne ne duka fitar da rayayye ne daga cikin matacce ma'ana mutumin da yake mai imani sai ya haifi wanda bai da imani mutumin da yake mara imani sai ya haifi kuma mai imani duk mun san irin wato misalin haka daga annabawan Allah tabaraka wataala to wane ne yake da ikon yin haka sannan kuma wane ne yudabbirul amra wane ne yake gudanar da al'amuran duniya da ma ko ina yake tsara ta tafi a yadda ake so a kawo sanyi wani lokaci a kawo zafi a kawo arziki wani lokaci sabaninsa kawo zaman lafiya wani lokaci sabaninsa haka dai dukke harkokin gudanarwa wane ne yake yi Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya bada shaida cewa waɗannan da za a tambaya za su ce Allah ne yake yi to ashe kaga sun tabbatar kenan ko Allah ne yake Allah ya faɗa cewa za su ce shi ne yake yi akwai ayoyi akan irin wannan tsarin waɗanda suke nunar da idan dai an tambaye kafirai cewa wace yin ta za a kan irin waɗannan ayyuka nasa lallai kafiran nan za su ce Allah tabaraka wa ta'ala ne Allah tabaraka wa ta'ala wani gurin cewa qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun a tambaye su da ƙasa da ƙasa da abin da ke cikin ta nawaye Allah ya ce za su ce Allah ne an gane wannan da kyau ko don haka wannan tauhidin na daga cikin bangarorin tauhidi mai muhimmanci amma shi kadai in baka hada su da bangare na biyu da na uku ba baya fitar da mutun daga cikin kafirci domin bai bambanta kafirin daga bai bambanta musulmi daga kafiri domin da kafiri da musulmi duka
an yi ijma'i akan wannan tauhidin babu sabani akan sa da ittifaqi da ijma'i kuma ya hadu akan musulmi akan cewa wannan tauhidin cewa rububiyyar Allah ba shi da tarayya a cikin ta sai dai wanda hankalinsa ya gurbata hankalinsa wato ya fita daga irin cikin dabi'un mutane ana iya samu wani mutumin saboda ya gurbata shi a cikin mutane ba mai hankali bane ya ce duniya ba ta da mahalicci amma ko su ma dabi'a su suna kareta musu hakan domin sun tsufa na taba ganin wani mutum daga cikin farfesoshin Najeriya ya rubuto a wata jarida Sun Daily yana cewa wai dabbanci ne ma mutum ya tsammanin cewa wai akwai Allah amma kuma da shi matashi ne yanzu kuma kanshi ya zama kamfatar rago kaga yana kamata ya tsuho ko to Allah ta'ala ya shirye da mu saboda ka wannan nau'in tauhidi shi yake kira da suna nau'in wato tauhidi na ainihin wato kadaita Allah da ayyukansa so sai kuma bangare na biyu wanda shine ake kiran shi da suna tauhidul qasdi wa talab ko kuma tauhidul qasdi wal irada ko tauhidul ilahiyya ko tauhidul uluhiyya duka abin da ake nufi shine tauhidin kadaita Allah da aikin bayi tauhidin kadaita Allah da nufi na bayi tauhidin kadaita Allah da ainihin manufa ta bayi ma'ana a dunkula wannan tauhidin abin da yake nufi shine lokacin da zaka yi aiki to sai ya zama manufarka a cikin aikin shine Allah tabaraka wataala to idan ya kasance wannan tauhidin mutum bai iya tabbatar da shi ba to kenan ayyukansa da zai dinga yi za su dinga tafiya zuwa ga wasu kenan wanda ba Allah ba manufofinsa za su dinga tafiya zuwa ga wasu abubuwan da ba Allah ba to a irin wannan tauhidin ne ake samun nizai ake samun ja'inja a tsakanin annabawa da mabiyan da mutanansu sannan kuma bayan annabawan to akan wannan tauhidin ake samun ja'inja tsakanin magadan annabawa da sauran magadan shedanu da kuma yan bid'a da sauransu a duk a wannan tauhidin ne domin shi wannan tauhidin yana hana bid'a domin fa'idarsa ita ce wato kadaita Allah da aikinka wanda aka sa ka in an ce wanda aka sa ka kenan banda wanda ba a sa ka ba shi ba za ka yi ba kadaita Allah da aikinka lokacin da kake yin aiki kake yin zumunta misalin aikin kenan kake sadar da zumunta kake bada sadaka kake ciyar da iyalanka kake yin karatu kake sauraron karatu kake duk abin da ake yi wanda ake so Allah tabaraka wa ta'ala ya bada lada ko kuma kake yin duk abin da kake yi wanda sunansa musulunci wannan abu sawa'un yiwa wani mutum sallama ne sakawa wani mutum fuska ne kyakkyawan magana ce tunda Allah ya ce ayi wa qululin nasi husna da duk wani abu da zaka yi me yasa kai me manufarka wannan gurin nan ne ake samun ainihin ja'inja wani mutumin zai zama manufarsa ita ce ya samu wani abu wani mutumin manufarsa ita ce a yarda da shi wani mutumin manufarsa za ta kasance Allah ya yarda da shi to duk cikin su mai gaskiya a cikin su shine wanda yake manufarsa ita ce Allah ya yarda da shi wannan shine ake kiran shi da suna ainihin wato tauhidul uluhiyya in baka fahimce shi ba har wa yau shine aka ce wato mutum ya bauta Allah tabaraka wataala shi kadai kar ya hada shi da kowa sannan kuma ka kafircewa duk abin da ake wa bauta wanda ba Allah ba ka kafircewa abin da wasu mutanen suke bauta masa wanda ba Allah ba ma'anar wannan in an ce kai wa Allah bauta shi kadai ka kafircewa duk abin da ba Allah ba kamar da Allah ya ce faman yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa duk wanda ya kafircewa tagut kuma yayi imani da Allah to wannan yayi riko da igiya kwakwara to abinda ake nufi idan da zaka bauta Allah shi kadai baka hada shi da kowa amma kana ganin wani shi kuma da yake bauta wani abu daban ba laifi yake ba to taka bauta ba ta yi amfani ba ma'ana sai ka gamsu da cewa tashi bautar da yake yi ba daidai bane domin in ka zama daidai to a kan wajen daidai tashin da kai yana nuna da cewa kenan Allah yana da abokin tarayya cewar da kai Allah ba shi da abokin tarayya to wannan ya alamta cewa kana nufin duk wanda ya bauta wa abin da ba Allah ba to aikin banzai an gane wannan saboda haka nan shine aka ce ka bauta wa Allah shi kadai kar ka hada shi da kowa ka kafirce duk abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba tabaraka wa ta'ala saboda haka nan kai kanka ba za ka bauta wa wani wanda ba Allah ba kwata-kwata kowace irin bauta sannan ko baka yadda da bautar da wani yake yi ba yake wa wani abin da ba Allah ba ba mai kyau bace ba saboda imanin ka ko aqida kai tace Allah ta'ala yana cewa zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir Allah shine kadai gaskiya duk abin da kuma suke bauta wanda ba Allah ba shi kuma aikin banza ne idan haka nan wanda ya cancanci ai masa bauta shine Allah tabaraka wata'ala shi kadai ita kuma ibada din nan da ake magana idan aka fade ta to a lokaci guda abu biyu take nufi kana nufin wato kai kanka kaskantar da kan da zaka yi da jin tsoron da zaka yi da miƙa wuyan da zaka yi cikin kauna kuma wato cikin soyayya sannan kuma lokaci guda tana nufin shi kuma aikin da zaka yi wato in aka ce bauta kenan yana nuna kaskantar da kanka ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma aikin da ka aikata ko da baka aikata ba misali sallah ko kai ka ki sallah tana nan sunanta bauta to idan ka zo kai kaskantar da kanka kai yardar da kai cewa za kai sallah shi ma bauta ne sannan aikata sallah shi ma bauta ne to irin waɗannan kaskantar da kanka da su kansu ayyuka dukkan yadda ba wanda ya cancance su sai Allah tabaraka wa ta'ala don haka idan mutum ya tabbatar da wannan ya gamsu da shi to abinda ake sa ran zuciyarsa za ta gina a kansa shine duk wani aiki da zai aikata kowanne iri ne wato kenan zai yi shi ne dan Allah idan kuma zai yi shi dan Allah to sai kuma ya tabbata da cewa Allah ne ya sa shi domin in Allah bai sa shi ba to kuma shi Allah ba a bauta mai da abinda bai sa ba saboda ka cikar tauhidi ita ce kaiwa Allah bauta abu sa ikhlasi abu sa karkin niyya sannan kuma kai masa bautar kamar yadda yake faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada irin wannan nau'i na tauhidi shine wanda aka dinga samun sabani ko kuma aka dinga samun ja'inja a cikin sa a tsakanin annabawa da waɗanda aka aiko su cikin su da yake sun gane tauhidin sosai sosai sun san abin da ake nufi sai suke tambaya aja'alal alihata ilahan wahida yanzu a ce duk abubuwan nan da suke wa bauta a ce duk gaba daya tattara su a ajiye su a koma ga abu daya to kaga sun gane abin da ake nufi abin mamakin shine waɗancan sun gane amma yanzu sai ka samu mutanen da suke masallata ne basu gane wannan ba idan ka ce wannan abin da su waɗancan kafiran suka gane ana nufi in ka ce na yanzu wasu daga cikin masallata su bari to sai su kama bala'i da kai in ka ce misali ba za a je wurin kabari a nemi agaji a nemi taimako ba sai su fara cewa ka zagi wali irin wannan abin shine waɗancan kafiran suka gane wai hakan ake so a yi suka ce kai wannan babban abin mamaki ne waɗannan masallata ne waɗancan kuma kafirai ne suna ma zara takobi don su yaƙi manzon Allah manufarsu ita ce su kashe shi amma sun gane abin da ake nufi kenan yanzu abin mamaki za ka iske cewa wani mutumin a lokacin da fitina ta zo masa nan da nan zuciyarsa take juyawa ta fara kallo tana hararo wani wanda zai iya fitar da shi daga cikin wannan masifa wanda zai iya fitar da shi daga cikin wannan bala'i amma su ku waɗancan kafiran shaidan qur'ani ta tabbata akan cewa wa idza massakum ad-durr fil bahri dalla man tad'una min rabbina illa iyyahu idan aka jarabe su da wata fitina a cikin ruwa sun gan su jirgi ko kwale-kwale na tambal-tambal a ruwa Allah ta'ala ne ya ba su shaida cewa duk abin da suke bautawa wanda ba Allah ba bace musu mai ke a tunani gaba ɗaya bace musu ke bat ba sa ma ko tunanin shi sai in sun ji sun taka tsauri sannan sai su fara to yanzu fa an fahimci wannan da kyau to yanzu abin mamaki kana iya samun masallaci sai bala'in ya yiwo kanshi sannan yake tuna da waɗancan kai da za a tambaye ka waye ya fi imani tsakanin waɗancan da waɗannan ko kuma waye ya fi gane da'awar manzon Allah na san kai ma za ka ce waɗancan sun fi gane da'awar manzon Allah don sun fahimce ta da suka fahimce ta sai suka yaƙe ta su kuma waɗannan suna ganin a kanta suke amma kuma ba su fahimce ta ba har kafirai ma sun fi su fahimtar ta a nan ƙasar an taɓa yin magana da Hausa a gidan rediyon da yake yaɗa labaransa da maganganunsa da Hausa aka yi magana da wani babban shehi mai magana da Hausa akan cewa ana cewa wai ana kiran waliyai ana neman agajinsu ansar da ya bayar ita ce ai yanzu idan kana cikin gidanka sai ka hanga ta cikin hasken wutan lantarki barayi sun kewaye gidanka da makamai suna so za su fasa maka gida su shigo su kace ka sai ka sai ka dauki waya sai ka kira jami'in ɗan sanda wannan ne sunan shi IG na ɗan sanda haka yace shugaban ɗan sanda kuma lokacin da yayin wannan kwatancen sunan shugaban ɗan sandan zamanin Sunday Ehinduru to da yayin wannan sai yace to in ka kira shi sai ka ce gida na waje kaza layi kaza ga barayi nan sai ya turo ɗan sanda sai suka koro waɗannan mutanen Allah ka kira yana kafa hujja ne akan cewa dan an kira waliyi ba komai yanzu saboda Allah wannan mutumin mai irin wannan magana ai kaga bai fanci tauhidi ba waɗancan kafirai na da irin wannan abin da aka ce da shi kar yayi shi aka ce kar su yi su yi wa Allah kawai sai suka ce yanzu kana nafin kenan komai namu mu watsar duk wani neman agaji da duk wani neman taimako da wani nau'in bautar zuci da bauta ta ainihin fili duk mu watsar da komai mu kama yi wa Allah ai ansa ita ce eh sai suka ce kai wannan babban magana ce gaskiya sai suka ki yadda kaga sun gane to su kuma na yanzu ba sa gane ba akwai wani mutum da yace ya taba hawa jirgin ruwa sai jirgin ruwan ya nemi hadari yace da kunnan sa ya ji lokacin da waɗannan suke cikin jirgin ruwan da shi sunan wali suke kira suna ya kawo musu dauki to yanzu wancan da ya kafa misali ya bada misali da cewa ka kira ɗan sanda to yanzu in an ce kenan mu dauki misalin nashi kamar yadda yake haka nan yanzu ka kira ɗan sanda ya kira ya zo da ya turo maka ɗan sanda Sunday Ehinduru ne a lokacin in ka kira shehi zai iya turo ɗan sandan ne ai ba zai turo su ba ko to wai fa wani kenan wai Allah ya taimake mu saboda kaga shi kenan abinda ya faɗi ɗin nan kuta-kuta ko dai a ce ya gane ya yi mukabara ne ma'ana ya yi girman kai ya ƙi yadda gane wata amfanar da shi ko kuma da mun bai ma gane ba gaba ɗaya saboda haka shi wannan tauhidi tauhidin kadaita Allah da aikin bayi wato shi ne abin da ya sa aka ta samun wato ja'in ja tsakanin annabawa da mabiyansu saboda cewa aka yi kowa ya tattara manufarsa kowa ya tattara niyyarsa ya maida ita ga Allah tabaraka wa ta'ala idan za ka yi wani abu kar ka yi shi don neman wani abu na duniya kar ka yi shi don neman wata wato biyan bukata muna sadakoki muna karatuttuka muna salloli muna sadar da zumunta muna gaisawa da ƴan uwanmu har an ce ma in ka haɗu da ɗan uwanka ka saki fuska a gare shi kana ciyar da iyalanka me yasa kake ina fata an fahimci wannan da kyau ko idan ya kasance abin da yasa kake yi shine saboda Allah ya sa kuma manufarka ita ce Allah ya karɓa ya baka abin da ake bayarwa na lada to wannan shine ainihin tauhidi amma ka sani ko kai ka ce kai dan izala ne misali amma wani aiki da kake yi abinda kake nema a cikin aikin kuma aikin bauta ne abinda kake nema a cikin aikin shine wani abin da ba yardar Allah ba so ai wannan kishe tauhidi ne ina fata lura da wannan da kyau ko bari mu dauki dan karamin misali wanda shine riya yin aiki dan mutane su gani ko kuma dan mutane su yaba ko da kana riko da sunna idan ka yi ai akan wannan aikin ka zo da kishi tauhidi yayi saboda tauhidi baya haduwa da riya domin riya karkatar da wani bangaren haƙƙin Allah ne zuwa ga wani ko kuma baiwa Allah da shi da wani saraba to shi kuma ya ce mawadaci ne duk wanda za a hada shi da shi to shi ne mafi ya fi shi wadata don haka sai ban mishi kaga kenan sai ka nemi sakamakonka a gurin wanda kaiwa ina fata lura da wannan da ke shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin wani hadisi da Imam Tirmidhi ya rawaito cewa idan Allah ya kai mu lokacin wani wuri wanda babu shakka a cikinsa in ya zo wani mai shela zai yi shela cewa duk wanda ya kasance ya aikata wani aiki da ya yi nahin ba ma Allah da wani a cikin aikin to ya je ya nemi ladan aikinsa a wurin wancan mutumin domin Allah shi ne mafi wadatar waɗanda ake haɗa shi da su saboda haka wato in aka ce shirka tana da wato haɗari mai yawa za mu zo kanta insha Allah saboda haka dai a takaicen takaitawa shi tauhidul uluhiyya din shine wato tsarkake zuciyarka tsarkake aikinka ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma kamar yadda sa kai ma'ana na daga cikin abin da ke kalubalanta tauhidi kawo ainihin wato bid'a kenan in an ce kamar yadda ya sa ka to in ka yi shi ba shi ya sa ka ba to ka zo da wani abu da ke da kalubale da yake yin kalubale yake yin barazana da ainihin tauhidi saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya kira hakan da cewa amlahum sharatu wa sharu lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah duk mutumin da yake yin aikin da Allah bai sa shi ba to yana da wani ne wanda yake kishi Allah da ya sa shi wancan aikin ko dai ta zama eh ko a'a idan mutum ya ce eh to kaga shikenan ya tafi in ya ce a'a to ya bar aikin ina fata an fahimci wannan da kyau ko Allah ta'ala ta shirye da mu zama sallaci sai kuma tauhidi kala na uku wanda shine aka ce tauhidul asma'i was sifat adun kula abin da shi wannan yake nufi shine duk abin da kaji an karanta a sunna ingantacciya an karanta a cikin alqur'ani to kai wato na sunan Allah tabaraka wataala ko kuma wata siffa ta shi ta aiki ko siffa shi ta zati to ka tabbatar da shi yadda yake ka bar shi yadda kaji shi shi Allah ya fi ka sanin kansa baka da ikon da zaka ce to ai idan an ce Allah yana yin kaza ma'ana ya daidaita al'arshi to sarkin garin ma yana da gadan mulkin shi to yanzu yaya kenan sai a ce kai ne tun farko shirka ce a zuciyarka da baka kamanta Allah da shi ba da baka wannan tambayar wai shi yasa wani mutum da aka ce ya rubuta littafi ya faɗi matsaloli guda dubu wai na kafa hujja akan cewa wai akwai Allah amma da hankali wata tsohuwa ta gan shi ana ta yana tafiya da shi da almajirai sun kewaye shi ta ce kai waya wanta aka ce wane kenan baki san shi ba ta ce ban san shi ba baki san shi ba ta ce ban san shi ba shi ne fa ya rubuta littafi fa sai da ya faɗi shaida guda dubu hujja dubu akan cewa akwai Allah amma hujjojin hankali ta ce ka to ai ya samu shakka dubu ne shi yasa sai ce tsohuwa ta gama da ni gaba daya ta ce da bai da shakka bai da bukatar kawo hujja dubu na hankali ai ni kawai na yadda Allah ne Allah akwai shi kawai banda wata bukatar wani bayani sai ce ta ya ma gano ta bi shi imani to Allah ka shirye da mu to idan ana magana akan tauhidi waɗancan su ne akwai rububiyya akwai uluhiyya akwai al-asma'u wa sifat to yaya za ka yi a ce ka tabbata da tauhidi a guje nan akwai wata magana daga Ibn Uthaymeen ya faɗi a cikin littafin sharhin kitabu tauhid ya ce tabbatar da tauhidi abu ne guda uku na farko shi ne ka san Allah wanda za ka kaɗaita da aiki domin ba ka iya tabbatar da abin da baka sani ba ko sai ka san shi kuma sai ka san me yake so a yi idan baka sani ba ka iya tabbatar da wannan abu na biyu in ka sani sai ka kudirce in ka sani baka kudirce ba to har yanzu dai sanin naka bai amfani ba sannan ya ce in ka sani ka kudirce to ka dawo ka miƙa wuya in an ce Allah ya ce ka ce shi kenan to Allah ya ce ka bari to ka bari baka da wata buƙatar cewa to bari in bari zuwa dai an jima ko kuma kamar misali an ce kar a yi su kuɗin gwamnati misali kar a kwashi kuɗin gwamnati ba sa cancanta ba misali nake bayarwa sai mutum ya ce to an ban ɗiba wasu za su ɗiba in ban ɗiba ba ai wasu za su ɗiba to ka ga mai jawo kenan yanzu kenan wani yana aikata laifi sai ka aikata yanzu da za a buɗe ƙofar wuta sai ka ga mutane suna ta tsowa suna ta auka sai ka je kai ma ka ce bari kai maza ka arga ka Allah ka shirye da mu saboda haka sani da kudircewa da jawuwa zuwa ga dokokin Allah tabaraka wa ta'ala shine tabbatar da tauhidi sai kuma matsayinsa a musulunci tauhidi matsayinsa shine abu na farko wato shine na farko idan ba shi ba wani abu idan an same shi to kuma komai zai iya amfani malam Nura Dambo Allah ya kiyaye shi na taba jin yana buga wani misali akan matsayin tauhidi a matsayinsa shine na daya yake cewa yanzu kamar misali idan ka rubuta daya one dai haka kwaya daya ai kowa ya gani ya san abin da ka rubuta kuma ya san akwai wani abu take wakilta idan mutane ne aka ce mutum daya an san akwai shi kwaya daya idan aka ƙara wani a gaba to an san sun ƙaru ko misali sai ka ƙara zero ga daya ga zero mutum nawa kenan suka zo sai ka ƙara wani zero fa in ka ƙara wani ziran dubu goma in ka ƙara wani ziran fa dubu ɗari in ka ƙara wani ziran miliyan ɗaya ko to sai ka zo ka share wani ɗin nan me amfanin waɗannan zirukan me amfanin su haka malam Nura Dambe buga misali kun fahimci wannan da kyau ko to amma idan duk wannan zirukan ba su ga ƙwaya ɗayan tana nan fa tana nan ta an san amfanin ta ko to haka tauhidi yake a musulunci idan babu shi komai ba zai amfani ba shi yasa kake ganin sufaye irin sufayen nan masu bin addinin Buddha ko masu bin addinin Sikh ko masu bin kowanne irin abu za ka gan suna da ijtihadi akan kula da amana suna da ijtihadi akan abin da suke ganin shi tsoron Allah suna da ijtihadi akan duk wani abu kar a ce sun abin da ba daidai ba amma tunda babu tauhidi me ma'ana wannan ijtihadi ba amfani ko to idan Allah ya sa an samu abin nan tauhidi sai aka samu misalin a gaban shi aka samu sallah za ta yi amfani ki sai dai in ba ta yi kyau ba ko aka samu a gaba akwai zumunta za ta yi amfani aka samu a gaba akwai aikin haji zai amfani aka samu a gaba akwai zakka aka samu a gaba akwai ciyar da iyali akwai fadin gaskiya akwai kaza akwai kaza akwai kaza duk za ta yi amfani amma in ka zo ka share wannan din tauhidin to da sallah da komai ba za ta yi amfani ba saboda haka tauhidi shine na farko ba shi da wani a gabansa shine na daya don haka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Mu'az dan Jabal kuma ya ce da Ali dan Abu Talib cewa farkon abin da zaka kira su a gare shi shine su shaida babu abin bauta bisa dacewa sai Allah to in sun san haka wani lafazin aka ce in sun yadda da haka to sannan sai ka sanar da su ka zaka sanar da su ka zaka sanar da su so in babu tauhidi babu komai duk abin da ka san shi a duniya ko a ina ne kowaye yayi shi matukar babu tauhidi ba wannan abin ba zai ba saboda haka da zai yiwu a ce yanzu wani mutum ya zo muna azumi sai ya kara shi ma ya kama azumi ya azumin ba ai kawai ya sha yunwa dan azumin bai ba an gane wannan da kyau ko to haka kai ma ka sani kullum bi qadarihi kowa akwai gurgudansa kai ma masallacin idan a cikin aikin ka da kake yi akwai wani abu da ke kishiyanka tauhidi a aikin naka aikin ai bashi bashi ina fata an gane wannan misali ka je kana so ka daidaita tsakanin mutane ba sulhu ba ai sulhu na daga cikin addini sai ka daidaita su dan wata manufar da ba neman yardar Allah ba aikin banza kai saboda ka shi tauhidin da ahlus sunna da kowa ma kira ake ga kowa ya zo ya tabbatar da shi ya tsarkake zuciyarsa daga kowace irin manufa in ba neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala ba wannan shine kawai abin da ake nema idan ku wannan shine ya hada jama'a to za ka ga insha Allah tabaraka wa ta'ala suna da ainihin kyakkyawar tafiya Allah ta shirye da mu to shi tauhidi yana da wasu amfanunnuka waɗanda ba wanda ya sai iya gane su sai dai ka gano iya abin da Allah ya sa ka gane kawai saboda nan duk wato ko an faɗi wasu kai ma za ka iya ƙaruwa fiye da waɗanda aka ambata babban amfanin tauhidi na ɗaya shine yana sa shiga aljanna domin idan dai akwai shi don Allah da mutum zai je aljanna idan akwai shi zai je aljanna abinda ya sa wasu mutane daga cikin masallata za su shiga wuta shine saboda sun ɗauko wani abu daga cikin reshen abin da ke ƙalubalanta tauhidi duk abin da ya ƙalubalanci tauhidi komai girmansa komai kaɗanɗinsa shi kuma yana cikin gidan kafirci domin gidaje ne guda biyu akwai gidan tauhidi akwai gidan kafirci ma'ana akwai gidan imani akwai gidan kafirci duk wata nau'in da'a da ka sani komai yawanta kuma komai kaɗanɗinta tana cikin gidan imani saboda ka idan kai aiki da ita ka aikata wani aiki na imani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu abubuwa guda 40 mafi girma daga ciki shine ba da aran akwai wani mutum ya tatsuno nan ya sha sai manzo Allah ya ce ba wanda zai aikata aikin kwaya daya a cikin waɗannan guda 40 yana mai gasgata yana mai yaqini akan cewa aikin addini ne sannan yana gasgata alƙawarin da aka yi akan cewa za a ba da lada iri kaza face wannan aikin sai ya shigar da shi aljanna mafi girma a cikin su shine a ce kana da akuya wani mutum yana jin yunwa ka bashi aran akuya da tatsuno nan ya sha shine fi girma to ina kuma ga na 30 fa kaga shi kuma dan karami ne sosai kenan ko saboda haka duk ire-iren waɗannan abubuwan wato suna bangaren gidan imani amma kuma duk abin da yake kalubalanta su yana gidan kafirci ne komai girman su komai yawan sa komai kadan din sa misali ai ita kanta bishiya tana da jijiyoyi tana da rassa tana da ganyayyaki da sauransu akwai reshen da in ka sare shi bishiyar za ta mutu wani reshen kuma in ka sare shi nan da nan wani zai tsiro ta wani gefen haka ne to haka aikin kafirci yake shi ma duk abin da ya fi kusa ga asalin to ya fi wanda bai kusa da asalin girma misali mutum ya je ya sajada ga wani abu da ba Allah ba ai kaga wannan babban al'amari ne haka ne ko a gidan kafirci yake amma kuma kaga misali cin amana shi ma ai ba gidan imani yake ba yana kalubalantar gidan imani ne misalin ha'inci ko da ke shine cin amanas misali ƙarya misalin zina duk ba sa gidan imani to in ko ba sa gidan imani to sun hada gida da duk wasu nau'ukan zinubai wasu manya wasu ƙanana wasu in an yi su suna fitar da mutum daga musulunci wasu ba sa fitarwa dukkansu suna cikin gidan ainihin kafirci ne to shi yasa ba a so mutumin da yake musulmi mai tauhidi ya kawo wasu abubuwa da suke kalubalantar tauhidin nasa. An gane wannan da kyau ko? Na daga cikin manyan abubuwan da suke kalubalantar tauhidin kamar da muka ambata akwai ainihin bid'a. Saboda haka nan mutum na so a tauhidin sa ya zama tsaftatacce, to sai ya ainihin tsaftace kansa daga bid'a, sai ya tsaftace kansa daga wato dukkan abin da yake kalubalanta ko yake cin karo da tauhidin Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka wannan shine amfanin tauhidi na daya. Sannan kuma amfanin tauhidi na biyu shine yana sa zaman lafiya a zuciyar dan adam. Idan ce yana sa zaman lafiya a cikin zuciyar dan adam, a lokacin da aka ce kana da tauhidi, ka kadaita Allah da tawakkalinka, wato dogaran da kake yi ga Allah, baka hada Allah da kowa a cikin dogaran, baka hada Allah da kowa cikin fata na samun alheri ko kuma samun tunkuɗe wata fitina. To ba sa wannan zaka samu yakini akan cewa duk abin da ya same ka na jin dadi ko aka san haka nan, Allah ya kaddara zai same ka ne, kuma ya same ka ne ba don wani abu ba, ya same ka ne don wata hikima ta Allah tabaraka wataala. Kaga wannan zai taimaka maka. Sannan kuma tauhidi na daga cikin amfaninsa akwai yana sa zaman lafiya a duniya, domin in dai an tabbatar da tauhidi to Allah zai ba musulmai karfi. Domin alƙawari ne, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu ssalihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Wato idan mutane suka yi imani to Allah tabaraka wa ta'ala zai saukar musu da zaman lafiya a bayan ƙasa, kuma zai sa su zama su ne masu fada a ji. Ba wata hanyar da za a ce musulmai su zama su ne masu fada a ji illa su tabbatar da tauhidi. Idan aka tabbatar da tauhidi to an ba Allah haƙƙinsa, to shi kuma sai ya ba mu kariya daga dukkan kowanne irin masharanci, daga dukkan kowanne irin mulkin ƙarfi. Shi yasa ka ga sahabbai sun gagara, ai ba sun fi kowa yawa ba ne, ba nuclear suke da su da kuma sauran makamai ba. Makamansu iri ɗaya ne na abokan gaba, sannan kuma irin jikinsu ɗaya ne, amma abokan gaban sun fi su ƙarfi. Amma saboda sun tabbatar da tauhidi sai Allah ya ɗora su a kansu. In ka ga musulmai a wani zamani suna ta gugurmaya tsakaninsu da kafirai sun kasa hawa kansu, an yi har an kai ga dai shi kenan dai an haƙura, to akwai matsala ne a cikin musulman. Matsalar kuma ta danganci tauhidi ne ta wani ɓangare daga cikin ɓangarorinsu masu yawa, don yana da ɓangarori masu yawa. Domin an ce shi ne kaɗai ta bauta gaba ɗaya, daga cikin bauta akwai tawakkali, daga cikin bauta akwai neman taimako, daga cikin bauta akwai neman agaji, daga cikin bauta akwai abin nan fatan samun alheri ko fatan samun yayewar masifa, daga cikin bauta akwai waye zai maka hukunci. An fahimci wannan da kyau ko? Duk waɗannan suna daga ciki. To in akwai rauni a ƙwaya ɗaya daga ciki ana iya samun matsala. Saboda haka nan wannan amfani ne wanda tauhidi zai za mu samu ta ƙarƙashin ainihin tauhidi. Sannan kuma shi ne abu na farko da ake yin wa'azi da shi. Duk inda aka je za a wa'azantar da mutane, to maimakon a kira su zuwa ga makarimul akhlaqi da wasu abubuwa in ba musulmi bane, babban abin da za a kira su gare shi shine tauhidi. Haka annabi ya ce ai. Saboda haka nan shine in an gina aiki akan sa to aikin yayi. In ba gina, in aka gina shi akan abin da babu tauhidi, ba tauhidi ba, to shi ma aikin ya zama aikin banza kenan. Allah ka kiyaye mu daga aikin banza. To to mu sai san da Allah dan saurara bano karasa. To ita ko shirka jama'a, Allah ya kiyaye. Shirka mummuna abu ne, domin shirka tana lalata mummuni aiki gaba daya. Idan mutum yayi shirka ko ya zama mushriki to shikenan shi yayi condemn, sai shi condemn kenan. Don duk mutumin da ya mutu mushriki shi dan wuta ne kawai kai tsaye. To shirka tana da nau'o'i, akwai shirka babba, akwai kuma shirka karama. Kar ka zance karama ka dauka cewa ka dan iya tabawa. Abinda ake nufi da shirka babba ita ce kai tsaye bauta abinda ba Allah ba. Shirka karama kuwa Allah kace bauta, amma ko sa dan raba da wani. An fahimci wannan? Ko sa dan raba da wani, kana bauta Allah, Allah kana so Allah ya baka lada, kuma kana so jama'a su yabe ka, kana so Allah ya baka lada, kana kuma so kai kaza, kana so haka dai. To kowace Allah baya yafewa, kamar da Sheikhul Islam ya tabbatar. Allah tabaraka wataala ya ambata cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah baya yafi hada shi, baya yafi shirkar da ake masa in mutun ya mutu yayin. Amma duk abin da bai kai haka ba Allah yana iya yafewa in ya ga dama. To shine sai malam Ibn Taymiyyah yake cewa cewar da aka yi an yi shirka ya ce mazdar ne da abun nan an ce da ma'amula fi tawil fi abun nan mahabun nan tawil al-mazdar ko mahall al-mazdar al-muawwal wai ma'ana kenan inna Allah la yaghfiru shirkan bihi da mazdar yayin na kira ne inna Allah la yaghfiru shirkan bihi Allah bai gafarta shirkan da za a yi da shi to gashi kuma annakiratu fi siyaqin nafaita ummu wa fil isbati aka ce ta khusu idan aka samu na kira a wajen korewa la yaghfiru la na kira korewa shirkan korewa to da wannan ne sai aka ce kowace shirka da babba da karama ba a yafe ta idan mutun ya mutu da ita ba a yafe ta illa kawai bambancin shine waccan babbar shirka tana sa mutun ya shiga wuta har abadan abidina karama shirka kuma tana sa mutun sai ya biyo sautin yayin media an gane wannan da kyau ko bai shiga aljanna kai tsaye sai ya biyo sautin ya zauna iya abin da Allah ya ga dama saboda ya je da wani nau'i na shirka ya karama kamar misalin riya kamar misalin rantsewa da abin da ba Allah ba an gane wannan da kyau ko duk waɗannan ƙanana ne to shirka tana da matukar hadarin da ya zama wajibi akan kowanne musulmi ya guje ta to kuma gashi al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi cikin al-Adab al-Mufrad cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ainihin wato Abu Bakarata shirka da kake ganin ta tana daga cikin wato tafi buya fiye da yadda sawun turuwa yake buya sai ya ce ba za bana faɗa maka abin da in ka yi shi Allah zai tafiyar da ainihin banya manya-manya da kananan shirka daga gare ka ba to ka dinga cewa Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka mimma la a'lam Allah ina roƙonka ka kiyaye ni kar in hada ka da wani kuma ina roƙonka ka yafe min abin da ban sani an gane wannan so a takaice dai ana ta abin nan tun dazu bari mu tsaya iya nan insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda na faɗe shi daidai daga Allah ne ina roƙon Allah ta'ala ya tara mu akan ladan sannan wani hanzari ba gudu ba Allah shiga wata mala ina so in dan faɗakar da mutane cewa da Allah akwai buƙatar da ake da ita a unguwar nan ruwan famfo da aka kawo shi a gurare to na san akwai masu ƙoƙari suke ta ƙoƙari suna ta kai komo ko a samu ruwan famfo ya shigo wannan unguwar amma dai har yanzu abin ya ci tura ban sani ba ko ya zo yau na san dai har izuwa jiya bai zo ba to ana roƙon waɗanda suke da hannu da ruwa da tsaki su sa baki dan abin ya yi ko da ko masu hannu masu ruwa da tsakin suna da bohol a gidajensu ko kuma ƴan uwansu da ba su da bohol idan suka yi haka aka samu ruwan aka samu sauki za su samu lada in Allah ya yarda Allah ta'ala ya shirye ta assalamu alaikum wa rahmatullahi